الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم من كانت كثير له ما جنا هزلني تمام تمام جي ان هذا كوات القرب ما تشي تمام تمام بسم الله
وات القرب هذا هو المسكين وانا سبيل وانا سبيلي ولا تبذر تبذيرا.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد يومنا ثلاثة 20 غوتا رمضان هجرة دبودة دي حدود 40 دهود وان دي غوما شادة غوتا حدود shekarar 2023 miladiya, kuma insha Allah Ubangiji da kaddarawarsa mun dawo domin mu dora ci gaba da karatun Alkur'ani mai tsarki da muke gabatarwa cikin wannan wata mai albarka, cikin wannan wuri mai albarka. Jiya in ba manta ba, mun kwana kan aya ta 25, yau kuma insha Allah za mu tashi akan aya ta 26. Fadin Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa atizal qurba haqqahu wal miskina. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dafa mana cin abin da zamu karanta da abin da zamu bayani. Jiya Ubangiji ya ja hankalinmu akan kula da iyaye. Kula da iyaye tausasa musu, na farko kula da bautar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da kauce ma aikin da zai kai mutum zuwa ga shirka. Da Allah ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, Ubangijinka yayi hukunci. To waɗannan malamai sun ce jerin wasiyoyi ne wanda za mu yi ta gani tun daga fadin wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ubangijin yayi dokoki, Allah yayi doka, za mu na lissafa dokar insha Allah abin da ya sawwaka. Allah ya yi doka na farko, kar a yarda a bauta wa kowa sai shi kadai, kar a saki bauta a kowa sai shi kadai. Na biyu, Allah ya sake yin doka cewa iyaye a kyautata musu. Allah ya ce wa bil walidaini ihsana, iyaye a kyautata musu har zuwa inda ya ce wa kafidlahuma janaha zulli, a rika tausasa musu, ana zama da su, ana ɗebe musu kewa, dukkan abin da zai tayar musu da hankali a yi kokari a tare musu, ko da labari ne su ya shafa ko yan uwa ya shafa. Idan ka san labari zai ta da hankalin mahaifanka, to ba gwaninta bane ka ɗebo labari ka yo kansu. Yawa duk abin da zai ta da hankalin mahaifa, ko da wani abu ne da ya shafi iyalansu, ba gwaninta bane. Wato yanzu a ce baka nan, wani abu ya same ka na jarrabawa, ka daga waya ka buga mahaifiyarka ko ka buga mahaifinka, Allah madaukakin sarki ya hana wannan. Yawa ko da zaka gaya masa saboda neman addu'a, to dole ka yi amfani da kalamai da kalmomi wanda suke ba zai kada musu hankali ba, amma kankanin abu ka daga waya ka buga wa iyayenka, kankanin abu wanda zai tare musu da hankali, to wannan yana daga cikin abin da shari'ar musu Allah ya hana, yana daga cikin dokar da Allah ya yi a kyautata musu. Allah kuma sai ya ce wa kafillahuma janaha zulli minar rahama, dukkan abin da zai sa su kwanciyar hankali, dukkan abin da zai sa su farin ciki a iyaye, to ai musu, sannan a kaucewa dukkan abin da zai tayar musu da hankali, labari ne ko wani aiki ne ko kowane irin abu ne, inda zai tayar da hankalin iyaye to ana so wato a kauce musu. Wannan doka guda biyu kenan. Har ma Ubangiji yake cewa kana yi wa iyayen naka ma addu'a, kana cewa rabbi Ubangiji irhamhuma, Allah ka ji kansu, kamar rabbi yana sagira, kamar da suka rene ne suka kula da ni ina yaro karami. Saboda haka ba a so kaiwa iyaye labarin da zai tayar musu da hankali, ko kuma nuna musu wahali ko wani ɗabi'a wanda zai kada musu hankali. Shi yasa Allah ya ce wato wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma, kar ka gaya musu wata magana da za ta dame su, wala tanharhuma kuma kada kai musu tsawa, kada kai musu tsawa, kada kai magana da za ta tare musu da hankalinsu, ko da ma wajen amsa musu ne, to kar ka amsa musu da kuma abin da zai bata musu rai. Allah ya ce wato rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, in kai wa iyayenka abin da ya dace ma Allah ya sani, in kai abin da bai dace ba ma Allah ya sani, ko mummunan kallo kai wa mahaifanka saboda sun maka wani laifi Allah ya sani. Yawa duk abin da kai iyayen nan ko musulmai ne ko kafire ne suna da haƙƙi na a kyautata musu, kuma rashin kyautata musu zai wato iya bayuwa ga mutum ya shiga cikin azabar Ubangiji a ranar lahira. Ubangiji ya ce rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Allah ya san abin da yake ranku, abin da kuka boye na yi wa iyaye biyayya Allah ya sani zai ba ku lada, abin da kuka boye na saba wa iyaye Allah zai ga ya sani, kuma wato zai azabtar da ku. Allah ya ce in takunu salihina, in har kuka zama mutanen kirki wajen kula da haƙoƙin iyayenku, wajen yi musu yadda ya dace, kyautata musu da kwantar musu da hankali da lallashinsu a lokacin da aga hankalinsu ya tashi, Allah ya ce fa innahu kana lil awabina ghafura, Ubangiji yana gafarta wa mutanen da suke yadda da wato dokar da Allah ya sa musu su yi mata biyayya. Wayannan dokoki guda biyu sun sauka kan iyaye, sannan sai doka na uku bayan an bar iyaye sai aka koma waɗanda suke kusa da su a daraja. Kuma Allah ya ce wa atizal qurba haqqahu, ku ba wa ma'abuta kusaci wato haƙoƙinsu na soyayya da sada zumunci. Kanin mahaifinka ne, kowan mahaifinka ne, ko kuma ƴaƴansu ne, kannanka ne, ko yayunka ne, ko ƴaƴansu, kannan mahaifiyarka ne, ko yayinsu, ko ƴaƴansu, mun gane ku, wato danginka da yake sama da iyayenka da kuma wanda yake ƙasa da su, mahaifin mahaifinka, mahaifin mahaifin kakanka, wato mahaifin kakanka, ƴan uwansu, duk suna da haƙƙi. Shi yasa Allah ya ce wa atizal qurba haqqahu, doka ta uku da Allah ya sa yace dukkan ma'abucin kusaci shi ma ka bashi haƙƙinsa. In dan uwan uba ne da suke wato daraja ɗaya da uba, uwan uba ko ƙanin uba, to ka bashi daraja irin yadda kake ba uba daraja. Karka kama sunansa da karka kama kai da ba za ka kama sunan mahaifinsa ka kira shi, mahaifinka ka kira shi da sunansa ne yanka ba, to bai kamata ka kama sunan wansa ko ƙaninsa shi ma ka kira shi da sunansa ne yanka. Kai masa laƙabi da kace wa babanka baba, to ka ce wa mahaifin uwan babanka baffa, ko ƙanin babanka baffa, mahaifin sa kaka. Yawa wannan shine ka bashi haƙƙinsa, yadda ka mutunta babanka ba za ka masa sunansa da sunan yanka ba, to shi ma dan uwansa bai kamata ka kama sunansa ba akan idansa ko a wajen idansa. Haka na yi da kace wa mahaifiyarka umma, to bai kamata yatta ko kanwata ka kira ta da sunanta ne yanka ba, wato ko kuma wanta ko kaninta ka kira shi da sunansa ne yanka ba, ka kira shi da lakabin kawu. Idan kuma yar uwar mahaifi ne ka kira ta da sunan baba da duk irin sunan da ya kamata a kira ta na girmamawa ba na wato kaskantawa ba. Shi ne sa Allah ya ce wa atizal qurba haqqahu, shi ma tunda can an yi maganar haƙƙin iyaye kuma Ubangiji ya kaurara magana akan haƙƙin iyaye, to anan da aka zo wajen ƴan uwansu ba sai an sake fada da magana ba. Ma'ana irin wancan yadda ka girmama mahaifanka, to duk wanda suke makusantanka kuma ka girmama su gwargwadon irin kusacinsu da kai, gwargwadon irin kusacinsu. Dan uwan uba uba ne, dan uwan uwa shi ma a matsayin uwa ne, haka kuma wanda yake wanka wanka ne, wanda yake kaninka kaninka ne, wanda yake maka zaman da shi ma zaman da ne, kai ka haife shi ko dan uwanka ne ya haife shi. Kenan duk wanda yake da alaka ta kusa wato da kai ka bashi haƙƙinsa, Allah madaukakin sarki ce ka bashi haƙƙinsa, haƙƙi na sada zumunci kai zumunci da shi, sannan kuma ka bashi haƙƙi na soyayya da kulawa yadda ya dace ka ba wato mahaifinka. Allah ya ce wal miskina, sannan kuma har yanzu Allah ya kawo doka cewa miskine ma masu kananan ƙarfi suna da haƙƙi, su ma a basu haƙƙinsu a taimaka musu idan buƙatar taimako ta tashi, sun nemi taimakon ne ko ba su nema ba an ga sun cancanta. Dan Allah ya ce wasa'il wal mahrum, da wanda ya tambaya inda hali a taimake shi, in har ya zo ya danne kunyarsa ya tambaya a taimaka masa. Wal mahrum, da ma wanda aka haramta masa ba zai iya roƙa ba saboda yana jin kunya yana jin nauyi, in dai ya cancanta shi ma a taimaka masa. Doka na uku Allah ya ce wamna sabili, haka na matafi shi ma wanda yake cikin halin tafiya yana buƙatar taimako shi ma a taimaka masa, musamman matafiyin da guzurinsa ya yanke, musamman matafiyin da yake neman a bashi masauki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya girmama baƙonsa, aka ce baƙo yana da haƙƙi wato kwana uku a bashi abinci da safe, a bashi da rana, a bashi da daddare, a bashi gurin kwana, a bashi ruwa, a bashi shimfiɗa. ya kwana dai bai tahu ba haƙƙin sa ne a ci da shi wannan ya sake kwana bai tahu ba haƙƙin sa ne a ci da shi wannan wurin ya sake kwana bai tahu ba haƙƙin sa ne a ci da shi wannan wurin malamai suka ce in ya dada kwana bai tahu ba da safan ka dauko fartanya ka zaka je gona sai ka dauko sifiyar fartanya shi ma sai ka bashi yawa yanzu kuma ya zama dan gida ai dama ba kuntar da shari'a ta sani kwana uku ne idan yayi kwana uku shikenan in ya dada na hudu to sai cikin aikin gida yanzu kuma yawa duk aikin da za a yi na gida kuma yanzu sai ka sai ka ce to ka kinza ga yar riga sai mu je noma kuma yanzu duk abin da zai ci kuma sai ya ci a cikin gomin sa ko an sauke haƙƙin da Allah ya ce haƙƙin bako kwana uku idan ya wuce kwana uku kuma to shikenan yanzu kuma shikenan sai a fita ayi aiki da shi kuma shi ma bai kamata kuma ayi kana ta wucewa gona ana taka masa abinci yana ci kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ai da kunya ai ya kamata ran kwana na hudu ya ce ni ma da zan samu karamin riga da na raka ka to in ma bai faɗa ba nemo masa halal rigar ka nema masa kofar tanya ku tafi tare wato ubangiji ya ce wabni sabila da kuma wato wabni sabili da kuma wato dan tafarki shine matafi ko wanda guzurin sa yanke ko kuma wanda yake neman wani taimako ko da ne bata yayi yake neman a sashi a hanya wani da Allah na zo ni bako ne ina neman anguwa kaza ka san waɗansu mutane sai su taho wato da wani adireshi mai wahala sha'ani sai zo ya ce maka wallahi ni bako ne na zo ina neman gidan Malam Umar Damban ne dan haka zaka tambaye ka Malam Umar Damban an hada ka da aiki
ai tabbas
an hada ka da aiki to saboda haka ba zai taho da adireshi mai kyau ba to irin wannan in ya zo kar ka fada shi saboda yana cikin jikkata ga bakunta ga ya bace hanya ga ya rasa masaukin da kila wani mutum mai bashi adireshi in ka zo Damban kurin da ka sauka bakin hanya ka ce Malam Umar Damban kake nema to yanzu bakin hanya tun daga locus bakin hanya ne har ka je TC saboda haka Malam Umar Damban da yake locus ba shi zaka samu a bakin kasuwa ba in ka tafi can wajen police station ba shi zaka samu ba saboda haka kaga wani sai ya bada wani irin adireshi sai a zo a ta wahalar nema to kai da bako ya sauka a gurin ka tausaya masa ma'ana kenan wato ka ba ma ibna sabili haqqahu shi man bakon ka bashi haƙƙin sa na bashi kulawa ka taimaka masa a wajen yadda zai samu masaukin da inda yake nema bakon da yake nema kar kuran ka ce ina zaka samu mutane ka je ka tambaye su a ka bashi gudunmawa kai ma ka tausaya masa ka nuna masa inda ya samu mutanen musa musamman bakon da wato yake kuma jikkatacce kila ga ko makafo ne ko kuma a'a akwai alamun jikkata na tsufa da gajiya ta tare da shi ya gaji da yawo yana neman gidan bai samu ba to a zaunar da shi a guri daya a bashi kulawa a dauki dawaine nema masa gidan to duk dai wannan yana daga cikin wato haƙƙin bakon baka da hali ma sai ka je masallaci a masa bara a taimake shi Allah ya ce wala tubazzirta baziran doka ta hudu kada ku yi almubazzaranci Allah ya hana shi ne bil infaqi kaciyar fi ghayr ta'atillahi a hanyar da ba ta Allah ba a ce maka za a yi wani wasa na ƙarshen shekara ana neman gudunmawa a ce wata ƙungiya ta raya al'adun gargajiya za ta yi bikinta na ƙarshen shekara a zo ana yawo ka ba da ƙwandala wannan almubazzaranci ne haramun ne kuma Allah zai tambaye ka akan wannan domin Allah maɗaukakin sarki ya yi wa mutane baiwa da musulunci da ya fitar da su a cikin al'ada da ɗabi'a irin na gargajiya ya shigar da su al'ada irin na musulunci mai kyau kuma a ce mutane ba za su bar wannan al'adun gargajiyar ba al'adun gargajiya duk inda ka bi shi mummunan labari ne domin labari ne na kafirci labari ne wanda yake bashi da dadin ji to amma idan Allah ya yi mutum gamdakatar da musulunci yanzu al'adarsa musulunci ne Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu kulu fis-silmi kafa ya kuma su imani ku shiga musulunci gaba daya lokacin da manzon Allah ya hijira daga Makka ya koma Madina ya samu mutanen Madina suna bikin al'adun gargajiya sau biyu a shekara suna yawmin mihrajan da yawmin nairus wayannan ranaku ne da ake tunawa da wasu manyan gumaka a zamanin jahiliya manzon Allah ya ce ubangiji ya musanya muku da su da mafi alkhairin su Allah ya ba ku ranar sallar layya ya ba ku ranar sallar azumi saboda haka ranaku ne da za ku shagulgulan ku sada zumunci ku ci ku sha ku murna ku juna wato fatan alkhairi yawa amma wa'ancan ranakun su shugabannin wa'ancan ranakun sun yi amfani da ranakun ne wato saboda tunawa da ababen bautar su wanda suke koma bayan Allah yanzu kuma kai da aka ce zaka yi hidima ranar sallah zaka je idi ranar sallar azumi zaka yi biki ne saboda tunawa da bautar Allah da kai a cikin watan Ramadana
ka kare azumin wata ramadana ibada ne na bautan Allah ce dama ku yi azumin da Allah kun tattakuna ko sakwa samu takawa to tsammanin samun wannan takawar kana tsammani Allah baka shi yasa sai kai murna da ka kare azumin sai kai biki a sallan azumi lokacin layya kuma an yi tsewan arfa an yi aikin haji dama manzo Allah ce alhajju hiya alarafa haji ita ne arfa kun yi an yi aikin haji an yi tsewar arfa an yi komi to washe gari ranan sallah ne ranan idi ne ku waɗanda ba ku fidin aikin hajjin ku kuma sai ku murnar yin aikin haji da aka yi na tsewan arfa sai ku yi sallar layya to kaga waɗannan bukukuna an yi su ne sakamakon yi wa Allah godiya da ya bada dama wa al'ummar musulmi suka gabatar da wata babbar ibada sai aka yi wa Allah godiya akan wannan to kaga amma a ce musulmi zai na raya al'adar gargajiya wannan kuskure ne musulmi shi ma har ya bada kwandalarsa akan wannan wannan ne daga cikin albazaranci wanda kuma Allah madaukakin sarki zai tambaya ubangiji yace wala tubazzita bazira kar ku albazaranci shine bil infaqi fi ghairi ta'atillahi ku ci da dukiyar ku ba a hanyar Allah ba innal mubazzirina kanu ikwana shayatin domin almubazzirai yan uwan shaydanu ne wato suna kan hanyar shaydanu wa kana shaytanu li rabbi kafura shaydan kuwa mai yawan kafirci ne ga ubangijin sa ma'ana mai tsananin kafirci ne saboda ya kafirce wa ni'imar da Allah ya masa fa kadhalika akulun bazar saboda haka dan uwansa mubazzari shi ma kamar mai yawan kafirci ne shaydan da Allah ya ba wa shaydan yace wa kana shaytanu li rabbi kafura shaydan ya kasance mai yawan kafirci ne ga ubangijin sa sai kuma yace almubazzari kuma dan uwan shaydan din ne kaga kenan wato in bai sa'a ba in almubazzaranci ya nisa zai iya bayuwa izuwa ga wato fadawa cikin kafirci Allah ya kiyaye
wa in ma turidanna anhu mubtila rahmatin min rabbika tarjuha wa qul lahum qawlan maysura
ubangiji yace da Allah yace ka taimaka wa iyaye ka kyautata wa iyaye sannan kuma Allah yace har yanzu ka kyautata wa ƴan uwa wa atizal zal qurba haqqahu sannan aka ce ka kyautata wa miskinai ka kyautata wa matafiya ka kyautata wa matafiya Allah sai ya hana albazaranci albazarancin nan ita ce doka ta hudu ko ta biyar ita ce doka ta hudu ko a cikin dokokin da Allah ya ce wa qadarabuka Allah ta hudu ila iyyahu muna lissafawa can ga biyu nan ga uku doka ta biyar kenan wala tubazzir tabzira kar ku yi albazaranci sai Allah madaukakin sarki sai yace wayancan da aka ambata aka ce ka kyautata musu sai ya zama baka da hali Allah ya ce wa in ma turidanna anhu idan wayancan da aka ce ka kyautata musu daga makusantan nan da wayanda suka zo bayan su sai ya zama baka da hali mun gane ko sai ya zama ka kauda kai baka samu taimaka musu ba iftiga arhamatin min rabbika saboda tsamanin wata rahama wajen ubangiji da suka zo suka roke ka Allah rahmal Allah ka taimaka min ko zan samu ko mudu biyar na gero saboda kunu dan mun samu saraka da gero muna kunu amma kuma geren ya kare saboda haka arama ba shi da gero amma shi ma yana tsammani za a kawo ko kuma wani ne ya zo ya ce masa arama wallahi ban samu na yi fidda kai ba a ce maka mun to arama ya san akwai mutanen da ya saba duk shekara suna ba shi fidda kai to amma dai ba su kawo ba yana kuma tsammani za a kawo mun gane ko yawa to zai iya cewa to kadan yi hakuri ka jira ni kadan yi hakuri zan warwace ka insha Allah saboda mi saboda tsammani da yake shi ma Allah ya kawo shi kuma shi ma sai ya dauka ya bayar shine Allah ya ce wa in ma turidanna anhu in kun kauda kai ba ku samu taimaka musun da suka roka din ba iftiga rahmatin min rabbika saboda tsammanin wani rahama Allah zai koro kana tsammani in wani abu ya zo zaka samu ka basu tarjuha wanda kake tsammani zaka ba ma wanda ya roke ka din ubangiji ya ce fa qul lahum qawlan maysura to ka gaya musu magana mai taushi wanda kai hakuri amma in Allah ya yarda ina tsammani in na samu insha Allah zaka gani ka gaya masa magana qawlan maysura ma'ana qawlan layyina ka gaya masa magana mai taushi wanda ba zai ji ka hantare shi ba zai ji ka masa tsawa ba zai ji ka masa diri ba kar ka ce masa ni ma ban ni ka bata ri mun gane ko yau Allah ya ce ka gaya masa magana mutumin da ya zo roke ka kuma baka da halin bashi ko kuma kana tsammani in ka samu a gaba zaka bashi to ka gaya masa magana mai taushi kace to mu ma dai a wajen Allah muke nema yanzu kan babu amma kai hakuri insha Allah in Allah ya kawo zan tuna ka zan zan za a kai maka Allah ya ce ka gaya masa wannan magana mai sauki bi anta uddahum bil itai inda maji riziki shine ka ce kai masa alƙori in Allah ya sa an kawo za ka bashi in arzikin wato ya zo Allah ya ce wala tajal yadaka
wala tajal yadaka maghlulata lila unuqita wala tamkha kullal basdi fatazauda maluman mahsura
Allah madaukakin sarki yake cewa wasiya ta shida kenan wasiya ta shida doka ta shida da Allah madaukakin sarki ya saba yace wala tajal yadaka maghlulatan ila unqi kada ka sanya hannunka a kunkume a wuyanka a kunkume ka karike hannunka gam ka ji ka saki shine ruwa kenan ruwa kenan Allah ya ce kada kai ruwa kada kai ruwa Allah ya ce wala tajal yadaka maghlulatan ila unqi kar ka sanya hannunka wai tsabar tsabar ruwa shine mutum ya haka ya koyi irin na yara in an ba su abu karmika hannu sai yaro sai ya haka to Allah ya ce kar kai haka koyi haka ya koyi a bayan sa to Allah ya ce kar kai haka wala tajal yadaka maghlulatan ila unqi kar ka sanya hannunka shine la tamsakha anil infaqi kar ka kame hannunka gabanin ba da taimako da ba da sadaka wato dukkan kamewa wala tabsuta kullal basi da Allah ya ja hankalinka ka ciyar to ga doka ta shida kuma ta bakwai yace kuma kar ka rika ka ci da duk abin da yake hannunka gaba daya yawa idan Allah ya baka a ciki ka dauki wani abu ka taimaka ka bada sadaka ka bada kyauta ka yi alheri wani kuma ka bari ka ci kai da iyalanka yawa domin kaga in imanin ka bai kai irin imanin sai sayyidina Ali babba kai saka dai bai ka kyautar ba sai ka kashe a wurinka matar tana gani an kawo abincin gidan azo mai neman taimako zo ka ce a dauka a bashi ko kuma ku kwana haka kaga ai ba zai yiwu ba gidan ba zai ba irin wa'incin gidaje ne na sahabban manzon Allah ba shi yasa sai Allah ya mana tarbiya Allah ya ce kada ka rike ka hana kar kai ruwa amma wala tabsuta kullal basi kar kuma ka watsar kai an bazaranci ka kyautar dukkan kyautarwa wato in kai haka fataqauda maluman sai ka zauna abin zargi mahasuran wato abin kuma wato yankewar guziri malamai suka ce da Allah ya ce fataqauda sai ka zauna maluma kana abin zargi aka ce wannan yana fassara wala tajal yadaka maghlulatan ila unqika kar kai ruwa in kai ruwa kowa sai ya zage ka me za a yi da wani wani marowaci ne wani ne wani ai wani mandan kaza ne yana kafata a rike wato ba a sakewa wani ya samu kenan ko wani kuma ya ce ai wannan ko yawan bakin sa ba ya diga to tsabar ruwa kenan to kar kai haka in kai haka sai ka zama mi maluman abin zargi mutane za su rika zagin ka ko kuma hasuran kar ka rika bayarwa da almubazzaranci kowa yazo ba lissafi ɗebu bashi mata suna abinci mu fi ya kare kana ba komai Allah yana nan ka dauka ka kyautar sai Allah ya jarabe ka jarabawa da ba za ka iya ci jarabawar ba saboda haka ka ware wani abu wanda za ka bar wa iyalanka ka dau wani kuma kai sadaka shi yasa aka ce in kai zakka ka dauki wani kaso 1/10 ka bayar saura kashi 9 ka bari saboda bukatun gidanka in dai kashi 9 bai maka ba bai biya maka bukata a gidanka ba to in an bar ma 10 ma ba zai biya maka bukata ba yawa kuma wannan ma noman ma in na wahala kai noman rani kashi 1 ma da aka ce ka dauka sai a ce ka dada rabawa ka dauki rubun ka kara a kanka rubun zaka dauka ka bawa wanda Allah ya ce ka basu to doka ta 7 kenan Allah ya ce wala tajal yadaka maghlulatan ila unqik wala tabsuta kullal basi fataqauda maluman mahsura sai ya zama ka zauna maluman ana zarginka idan kai marubuci ne ko kuma mahsuran sai ya zama ba komai a hannunka wato shine duk abin da yake munkatse kenan abin da yake gurinka duk wato ya kare sai kuma ka koma wato kai ma kuma kana bara inna rabbaka yabsutu rizqa liman
yasha rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana ibadihi khabiran basira
Allah yace ku dauka ku yi taimako ku bada sadaka ku bayar daidai karfinku in wani ya dauki naira 10,000 ya bayar wani ya dauki 1,000 ya bayar kai in karfinka naira 10 ne dauki ka bayar idan wani ya bada buhun shinkafa kyauta kai in karfinka ka bada sanayya dibino ne dauki ka bayar in karfinka ɗebi dibino kwaya uku ne ka bayar in ma karfinka dibinan ka daina tsaga biyu ba wani kusa da kai yayi bude baki da shi kai ma ka shi rabi kowa yayi daidai karfinsa domin ubangiji yace inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha, Allah shi yake yalwata arziki ga wanda ya ga dama, wa yaqdir kuma shi yake rike a wanda ya ga dama, wanda ya bashi wato hadda mamaki a cikin arzikin sa. Komi ya dauka riba da yace ko zai debi kasa ya kai kasuwa ya ci riba wannan mutum, amma kuma wani kuma Allah sai ya rike masa duk inda ya taba babu, duk inda ya taba babu. Wato in bai san Allah ba sai ya canfa kansa ya ce yana da dariyar hannu, sai ya canfa kansa. Kama ubangiji shi yake kaddara komi, komi a hannunsa yake. Bastur rizki, wannan abin ne na Allah, kaddara ne na ubangiji, wanda Allah ya ga dama sai ya shimfiɗa masa arziki ya bashi, ya ba zuriyar gidansu kowa, kaga ya fito mai arziki a gidan, kowa ya fito mai arziki. Wani gidan kuma sai Allah ya kada masa talauci, kowa talaka ne a gidan, kowa talaka ne a gidan, haka Allah yake rabansa. Ko bakin su yayi ba wanda ya yi su talakawan bakin su yayi ba, ya dora masa talauci ne ibtila'a saboda jarraba ya ga yaya za su yi. Wancan kuma su ma ya ba su ne ba dan ya fi san su bane, ya ba su ne imtihanan su ma saboda jarraba ya ga yaya za su yi. Ubangiji yace inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha, Allah yana yalwata arziki ga wanda ya ga dama, wa yaqdiru yana kuma kuntatawa ga wanda ya ga dama, innahu kana bi ibadihi khabira, lalle ubangijin ka mai bada labari ga bayinsa, basiran mai kallo ne, aliman bi batinihim, Allah ya san abin da yake ya kukuwa ya boye a cikin lamurransa na aiki ko na tunani da kuma abin da ya bayyana. Fayarzuquhum ala hasbi masalihim, Allah yana arzuta kowa wato gwargwadon maslaha da ubangiji ya kaddara, kamar da muka fada muka ce wani in ba Allah ya kada masa talauci ba to ba zai ba Allah ba, wani kuma in ba Allah ya masa wadata ba, ya ji da kudi a kunkuminsa ba, to shi ma ba zai bi Allah ba. Ubangiji du shi yake yin wannan gurgurdan maslahan wato da yake ba bayinsa. Ubangiji yace wala taqtulu auladakum,
wala taqtulu auladakum khashyata imlaq,
na'am,
nanu narzuquhum iyyakum, inna qatlahum kana khatan kabira.
Wasu shekaru da dadewa a lokacin Alhaji Mutare Bello yana raba zakka a Damban, wanda ake bi ana rabawa, muna zaune da wani bawan Allah a masallaci, ana ruwa ba a lokacin ruwa ya tsare mu a sallar al'asar, ana ta ruwa kowa na zaune a masallacin. To sai wakilin Alhaji Mutare ya zaro sabon kudi, sabon nerori, ya kirga uku ya ba wannan, yana bi sahu-sahu kashi ruwa ake fa sosai, amma kowa na ba sai ya fice a masallacin, sai ya fice. Kai ka ce da marashin kudin ne ya zaunar da mutane a masallaci, wannan abun har yanzu ina tana shi, muka dinga dariya, kowa ana ba shi ruwa ake, amma Allah kamar za a kwace inda aka ba kan, kamar za a kwace kowa sai ya yi waje, ana ba wannan sai ya waje, ana ba wannan sai ya waje, da tawon kudu muka bari a cikin masallacin, duk kowa ya fice saboda murna. To haka ne, wani in ba Allah ya bashi dukiya ba zai iya bin Allah ba, wani kuma in ba Allah ya rike ba aka bashi kadan, idan Allah yana son sa to shi ma ba zai iya bin Allah ba, saboda haka ubangiji yana bada dukiya gurgurdan maslaha. Sai wasiya ta takwas, Allah ya ce wala taqtulu auladakum, doka ta takwas da Allah ya saba, Allah ya ce wala taqtulu auladakum, kada ku kashe ƴaƴanku, kashi ya ce imlaƙin saboda tsoron talauci, matar ka ta dauki ciki ka je ka zubar da cikin saboda kana tsoron talauci, kana kanta tara maka yaya kada sai yadda zaka yi, yanzu ma gonar ka ɗaya ne ko ma gonar aro ne a hannunka, kuma amma ka bari ta dauki cikin, kuma amma ka je ka zubar da cikin saboda jin tsoron talauci. Allah ya ce nahnu narzuquhum, mu muke arzuta su iyayen, wato wa iyyakum, mu muke arzuta su ƴaƴan da za a haifa, wa iyyakum da ku iyayen, kenan kowa zai zo duniyan nan zai zo da abincinsa, kowa zai zo duniyan nan zai zo da abincinsa. Eh, ka iya yiwa ka kai a hangenka ka ce wahala ta maka yawa, yanzu iyalai sun ma yawa, da ba haka kake jin daɗi ba, amma yanzu ga iyalan sun karu kuma ga wahala ta karu, wato abinda baka hanga ba shine zai iya yiwa koda ba iyalan in ka zo wannan lokacin din kuma da kila ka kasa ka sauka kasa ma wato a lokacin da kake da iyalan. Saboda haka duk wanda ka ganshi a duniyan nan abincinsa a hannun Allah yake. Allah ya ce doka ta tara, wala tatulu auladakum, kar ku kashe ƴaƴanku, wato ta hanyar kashe su wato dare domin yace bil wa'di wa'dul bana Allah yace wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayi zambin qutilat tana yayin da za a tambayi wanda aka kashe ta ba da haƙi ba tace maw'uda yadda su a jahiliya larabawa an haifa musu yaya mata kashewa suke Allah yace tana yayin da za a tambayi irin wayannan yaran bi ayi zambin qutilat wa laifi kuka yi aka kashe ku shine wa'dul bana malamai suka ce zubar da ciki haramun ne in dai danjin tsoron talauci ne amma idan maslaha ne na uwar maslaha ne na uwar likitoci sun ce wannan cikin zai iya bayuwa zuwa halakar uwar to wannan babu laifi a zubar da shi babu laifi in dan yana da rai ma a kashe shi a ciki a zare shi saboda maslahar rayuwar uwar ko kuma likitoci ana shayar da wani aka samu wani cikin suka ce in an bar wannan cikin wannan dan ba zai iya rayuwa ba shi ma suka ce dole a zubar da wancan cikin to dan in an zubar babu wani abu ko kuma saboda za ta rayuwa cikin tsananin jinya wanda kila jinyar ka iya mata sanadi sai nan ma suka ba da shawara su likitoci dole sai an tambayi ahlul zikiri Allah ce fasalu ahlul zikiri in kuntum la ta'lamun sai an tambayi masu sani akan ilimin abin idan babu wata matsala to haramun ne a zubar da cikin mace mun gane ko amma nan ma malamai sai suka kasu kashi biyu wasu suka ce cikin da ake magana idan ya kai wata hudu ne a riga an busa masa rai amma in bai wuce wata ɗaya wata biyu ba lokacin yana gudan jini to dan an zubar da shi sai dai a ce an yi wani abu wato abinda shari'a dai ba ta so amma dai wasu malamai sun ce in dai ciki ne ya shiga ko bai isa an gama masa halitta ba to zubar da shi laifi ne amma kuma waɗansu suna ganin ba laifi ba ne in dai ba a gama masa halitta ba to koma dai yane ne tun da Allah maɗaukakin sarki yake cewa kar a kashe yaya to ya kamata mutum wato ya kauce ma irin wannan mummunin hanya na zubar da ciki wannan yana daga cikin abubuwan musibun da yanzu suka game mana wannan yanki namu ƙasar nan tamu yawan zubar da ciki musamman ma cikin da aka same ta hanyar zina to wanda ba a same ta hanyar zinar ba ma mutane su kan dauki matan su ce asibiti ce sai a zubar musu da ciki matar ka ce ta sunna ka aure ta babu dan da zai zo a gidanka a ce wannan yaron akwai matsala a kansa saboda wato tuhuma akan aurenku amma me yasa zaka ce a zubar da ciki da zubar da cikin a gara tun da farko ma sai a dauki matakin hana daukan ciki ya fi sauki akan a bari cikin sai ya shiga kuma a ce za a zubar da shi saboda jin tsoron fadin ubangiji wala taqtulu auladakum kar kashe yayanku na biyu yawanci zubar da cikin nan ana amfani da waɗanda suke da ilimi akan harkar zubar da cikin nan ya kamata a ce idan har mutum ya samu ilimi Allah ya masa falala na ilimi to ya zama ya bada gudumawa a hanyar da ba ta saban Allah ba ya zama gudumawa da zai bayar hanya ce wanda shi ma za ta masa sanadiyar samun tsira gobe kiyama amma wani lokacin saboda dan abin da za a dauka ba mutum na kudi mutum zai iya aikata wannan aikin in ya so kuma shi ya je ya yi bayani a gaban Ubangiji duk yaron da ka sababa halaka shi ranar lahira manzon Allah yake ce duk wanda aka kashe shi ba da haƙƙinsa ba sai ya ci kwalar wanda ya masa sanadiya ya kashe shi ya je da shi gaban Allah ya ce Ubangiji tambaye shi me ne masa ya kashe ni babban jarima ne kisan kai mummunan abu ne mummunan abu ne Allah madaukakin sarki yake cewa wala taqtulu auladakum kada ku kashe yayanku kashe ta imlakin saboda tsoron talauci nahnu narzuquhum wa iyyakum mu za mu arzuta su yayayen wa iyyakum da ku inna qatlahum kana kitan kabira Allah ya ce kisan kan nan kitan kuskure ne kabira mai girman gaske kuskure ne babba Allah da kansa ya ce kuskure ne babba ka kashe ne saboda haka Allah yana jan hankalinmu ba kai ka busa abin nan rai ba to ka kiyaye salwantar masa da ransa sai wasiya ta goma na'am
wala taqrabu az-zina innahu kana fahiyatan wa sabila
na'am wasiya ta goma Allah ya ce doka ta goma wala taqrabu az-zina kada ku kusanci zina ba kada ku aikata ba saboda girman jarimar ta zina aka ce kar ma ku je kusa da ita mana malam yace ai abulagu milla ta'atu ai a ce ma kar ka je kusan abu shi yafi a ce ma akan ma a ce ma kar ka aikata saboda ai baka je kusa ba ma balle ka aikata malamai suka ce menene kusantar zina shine yin duk wani abu wanda zai ja zai sabbaba wato aikata wannan zina duk wani abun da zai bada gudumawa wajen sabbaba yin zina to wannan yana daga cikin wato ababan da aka ce yan aike ne a zina kada kusance su Allah ya ce wala taqrabu zina kar kusance zina innahu kana fahishatan lalle zina alfasha ne mummunan laifi ne wasa asabila kuma mummuniyar hanya ne wanda take kai mutun zuwa ga mummuniyar azaba daga cikin azaba da Ubangiji ta nada wato a lahira sai wasiya ta 11 na'am
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق
نعم
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل
نعم
انه كان منصورا
دوكه ta 10 Allah ya ce wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq kada ku kashe ran da Allah ya ce kada ku kashe shi sai dai da haƙƙin kashe shi can an yi magana wala taqtulu auladukum wannan ana magana zubar da ciki ne kashe yara kanana saboda tsoron talauci ko zubar da ciki saboda tsoron talauci ko saboda gudun kunya na mutane a gidan duniya mutun ya kwammace ya ji kunyar Allah a lahira to kaga wannan babbar magana ne wato doka ta 11 Allah ya ce wala taqtulun nafsa allati haramallahu kada ku kashe rai ran da Allah ya bashi kariya Allah ya bashi immunity Allah ya ce kar a taba ran Allah ya ce to wannan ran kar a taba shi Allah ya ce illa bil haqqi sai dai akwai haƙƙin kashe ran menene haƙƙin kashe rai idan ya kashe rai to shi ma za a kashe shi dan Allah ya ce katabna alaihim anna nafsa bin nafsi idan mutun ya kashe rai za a yi kisasi shi ma sai a kashe shi sannan kuma idan mutun yayi aure yayi zina to shi ma za a kashe shi idan mutun ya yarda ya bar addinin musulunci shi ma za a kashe shi wa'annan sune dalilan da yasa ake kashe mutum sune dalilan da yasa ake kashe mutum to wannan kisa kuma ba a dora a hannuna ba ba a dora a hannun alaramma ba ba a dora a hannun kowa ba sai a hannun mai hukunci wanda kowa ya yarda wannan mai hukunci ne a wannan zamanin sai mu ce alƙali a zamanin da sarki zai iya yi kafin a karɓe wannan aikin a hannunsu yanzu sai dai alƙali ko chairman na local government ko gwamna ko shugaban ƙasa su suke da wannan hurumi za su iya sa a kashe mutum saboda me saboda Allah ya ɗora musu dokar a hannunsu da kuma ikon zartar da hukuncin saboda haka yanzu misalin kaga wanda ya kashe maka dan uwanka ko a gaban ka ya sare ma dan uwanka ba ce ka dau makami ka kashe shi ba ba ce ka dau makami ka kashe shi ba sai dai ka gurfana da shi a gaban hukuma wannan shi ake cewa daukan doka a hannu domin akwai wanda aka ayyana su za su yi hukuncin saboda haka duk abin da mutum ya maka kai dai ba za ka kashe shi ba dole sai dai ka je ka gurfanar da shi a gaban shari'a alƙali in yayi bincike ya tabbatar da laifinsa ne ya yanke masa hukunci saboda haka Allah ya hana a kashe rai ran da kuma Allah ya bata kariya Allah ya ce illa bil haqqi sai dai inda haƙƙin wato kashe rai Ubangiji ya ce wa ban kutila mazaluman wanda aka kashe shi a ƙarƙashin an zalunce shi haka kullum mutum ya zo kashe ka baka ci masa ba baka sha masa ba ko a saboda wani abin da bai kamata ya kashe ka a kansa ba Allah ya ce fagarja anna li walihi mun ba da dama a waliyansa masu gadonsa ɗan uwansa na jini na kusa mun ba su sulɗadan ƙarfi a wajen neman haƙƙi ko su ce su kisasi suke so a kashe musu shi tunda ya kashe musu ɗan uwansu ko su ce a biya su diya Allah ya ce fala yusrif fil qatali amma su kada sai za su dau doka a hannunsu su wuce gona da iri yawwa kar su wuce gona da iri saboda shi wancan ban shi da gata ya zo ya kashe danka kai mai gata ne danka mai gata ne kaje ka sa kamo uwarsa da ubansa a kashe su, ko kuma a hada shi da shi da uwarsa da ubansa duk a kashe su. To kaga wannan al-israf fil qatl dai an wuce gona da iri, domin wanda ya laifi shi yake kamawa da laifi. Yanzu mutum in baligi ne, in ya laifi ya gudu, zalunci ne a kamo ubansa a tsare, zalunci ne a kamo uwarsa a tsare, in ba an tabbatar da hannunsu a cikin wannan laifin nasa ba. Amma in an tabbatar da hannunsu, to wannan kam shi kenan, sai a kama su su ma, doka ce hukunci a kansu gwargwadon laifinsu. Amma in ba hannunsu, su ma sun yi da yaron kangarewa ya gagare su, ya je ya kisan kai ya gudu, ba za a kama su ba, ba za a kama su ba. Sai dai hukuma ta yi duk abin da za ta yi na dabarunta da irin karfinta, taga ta kamo shi domin yi masa hukunci. Amma kama iyayensa a tsare, to wannan kuma zalunci ne. Ubangiji ya ce fala yusrifil qatl, kada a ketare haddi a wajen kisa, a kashe wanda ba shi ya kisa ba, ko a kashe wanda ya kisa a kuma zalunci wanda shi ko ba shi da hannu a ciki. Innahu kana mansura, lallai su waɗanda aka kashe musu dan uwansu a wajen neman haƙƙi, Allah ya ce sun cancanci a taimaka musu. An kashe musu dan uwansu, kar a bar su kullum su je su huna kotu su dawo gida, su je su huna kotu su dawo gida, ba a saboda ba su da hali, ba su da gata, ya zama wato ba a ba su kulawa da ta dace ba, ko kuma a je a yi ta cuku-cuku, a yi ta cuku-cuku, wanda ya kashe musu dan uwansu an jima karen su ga suna ganin su a cikin gari yana yawo. Allah ya ce wanda aka kashe masa dan uwansa, innahu kana mansura, abin a taimaka masa ne. Waɗansu malaman suka ce innahu kana mansuran din nan ana nufin wanda aka zalunce shi, aka kashe shi, alhali ba shi da hannu a wancan kisan. Kamar misalin dan mutum ya je kisa, sai aka zo aka ba uban aka kashe, to yanzu uban a lahira Allah zai taimaka masa wajen fitar masa haƙƙinsa, domin ba shi da haƙƙi. Innahu kana mansuran ya kasance abin taimakawa ne, abin a taimaka masa ne wajen wato karba masa haƙƙinsa. Sai doka ta 12, Allah ya ce wala taqrabu mal yatim,
wala taqrabu mal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashuddah wa hu bil hud innal had kana mas'ula.
Doka ta 12, Allah ya ce wala taqrabu mal yatim, kada ku kusanci dukiyar maraya. Can azzina, Allah ya ce wala taqrabu zina, kada ku kusanci zina. Aka ce in haka fahishatan wa sa'a sabilan, mummunan aiki ne, sannan kuma mummuniyar hanya ne ta ce kai mutum zuwa cikin azabar Ubangiji. Haka kuma dukiyar maraya ma take, shi yasa Allah ya ce kar ma aje kusa da ita balle a ci. Yace wala taqrabu mal yatim, kada ku kusanci mal yatim, dukiyar maraya, illa billati hiya ahsan, sai aka toge. Aka ce mai kusanta dukiyar marayan sai dai ya kusance ta billati hiya ahsan, da abin da yake mai kyau, ya gyara musu, ya tsare musu, ya sa musu ita hannun jari ta rika karuwa. Manzon Allah ya ce kar ku bar dukiyar marayu zakati cinye musu dukiya, ku sa ta a hannun jari inda za ta na karuwa. Ba za ka kame gonakin marayu kai ta nomawa kana biyan bukatun gidanka ba. Dole in an noma a fitar da goron gona na wannan shekaran, a saya musu kudin taure a jefar. Wata rana ƴan tamarin in san taru, sai a sayar a sai ɗan dalo a jefar. Haka ake yi. Wata rana ƴan dalin sun taru za su yawa, sai a nemi waɗansu a sayar a sake sayan wani jejin a ajiye. Haka ake juya musu har su girma a ɗauki dukiyarsu a basu. Allah ya ce kar a kusance ta, in dai ba gyara musu za a yi ba. Shi yasa aka zo da istisna'i na illa. Kada a guje kusa da dukiyar illa billati hiya ahsan, sai dai in gyara za a yi wa dukiyar. Allah madaukakin sarki yake cewa illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashuddahu, har sai malayun sun kai karfinsu, su riski shekarun balaga. Allah madaukakin sarki yake cewa wanda Allah ya bashi dukiyar malaya ya rike, wanda aka bashi dukiyar maraya ya rike, inda ya ci Allah ce wai masu cin dukiyar maraya, masu cin dukiyar marayu, aladina ya akuru na amwalal yatama, masu cin dukiyar marayu innama yakuluna fi butunihim naran haka aya take ko abinda suke ci a cikin cikin su wuta ne Allah ya ce wasayasaluna sa'ira da sannu kuma za a sa su a cikin wutar sa'ira bayan wuta suka ci a cikin su sannan kuma za a kora su wato sun ci wuta sannan kuma a dauke su kuma wuta tana ci a cikin su kenan gangan cikin su ma kuma wuta tana ci a sake saka su a cikin wuta cin dukiyar marayu mummunan abu ne lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya sabon manzon Allah ruhan kalin sai tashi kowa sai ya dauko dukiyar marayun da marayun ya taho da su gurin manzon Allah ya rasulullah bazan iya rike marayun nan ba shi yasa Allah a ƙarshen dai tattaunawar kamar da ayoyin suka zo cikin suratul baqara Allah ya ce wallahu ya'lamu mufsida minal muslim Allah ya san waye mai barna waye wato mai gyara ka dauki dukiyar marayun ka hada da taka ba shi aka ki ba amma ka duka cinye dukiyar marayun wato kai kuma kana kula da taka shi aka ki ko kuma in ka dauki dukiyar marayun ka hada da taka dan ka kula musu ya zama ka bude wata hidima wadda da akan dukiyar ka ne ba za ka yi wannan hidimar ba da akan dukiyar ka ne ba za ka yi in baka da karfi ba laifi ka dauki dukiyar marayun kana musu kasuwanci kana ci a ciki ba hana ba ba hana ba ba hana ba Allah ya ce man kana faqiran man kana wa man kana ganiyan falyasta'fif wanda duk modaci dai yana da nasa to ya kame kare ya taba nan marayu wa man kana faqiran falyakul bil ma'rufi amma wanda yake talaka ne kuma aka bashi kula da dukiyar marayu ko mahaifinsu ne ya rasu ya bar masa kannansa kanana ba su da hankali aka bashi ya kula musu ko kuma kaninsa ne ko wansa ya rasu ya bar masa yaran karkashin kulawarsa kanana ba su da hankali ya dauki dukiyar amma shi talaka ne to ya tsaya yana yin hidima da dukiyar yana juya ta kuma yana ci a ciki amma da kyautatawa ba da barna ba ya ci da kyautatawa ba da barna ba Allah bai hana ku dauki dukiyar ku kula musu da ita ba shi yasa anan ma da aka ce wala taqrabu mal al-yatim kada ku kusanci dukiyar maraya aka ce illa billati hiya ahsan sai dai inda kyautatawa gyara kake wa dukiyar in gyara ne babu laifi yaro lokacin sallah yayi dauki dukiyar san baka da hali din ka masa rigar sallah a cikin dukiyar sa inda zai ga dan kowa yana yawon sallah da sabuwar riga shi ma din ka masa idan lokacin biyan kudin makaranta yayi kar ka bari a koro malaya a islamiya ko a makarantar boko dauki kudi a cikin dukiyar san baka da hali biya masa kudin makaranta biya masa kudin islamiya idan ba shi da lafiya baka da halin da za ka shi asibiti a dukiyarka dauki dukiyar sa kai shi ai masa dawainiya a dukiyar sa kana rubutawa duk abin da kai idan ya iso girman sa Allah yake cewa hatta ya bulga ashuddahu har sai ya iso karfin sa zai iya rike dukiyar sa da kansa sai kuma ka dauka ka bashi a gargashin shedu a bakara ubangiji yana cewa wabtalul yatama ku jarraba marayu fa in anastum minhum rushdan fadfahu ilaihim amwalahum in kun gane shi da tattare da su to ku dauki dukiyar su ku basu ba sai sun fara kaiwa kara suna ta korafi cewa a kiya ba mu dukiyar baban mu bafam ya rike dukiyar baban mu ya kiya ba mu ko kuma an sai sun tambaya ya hausu da fada ya kamata ka hausu da fada ba dukiyar uban su ne ya bar musu Allah kuma yace ka kula musu da ita to zaka samu lada kai da ka kula musu idan baka yi ta'adi a dukiyar ba dan manzon Allah yace ana wa kafil yatim ka hataini fil janna da ni da mai kula da maraya a gidan aljanna haka muke wai manzon Allah ya fi mai kula da maraya da dan wannan ya tsantsakiya kaga kenan wannan ai wani daraja ne da ubangiji zai yi wa wanda ya tsaya ya kula da maraya yadda ya dace ya kula da shi amma abin tausayi abin takeici in kaga wasu marayun bayan iyayen nasu sun mutu sun bari amma kaga yadda suke wato galabaita suke yi da suke shiga halin tashin hankali da halin kakanika babu kulawa da ka gansu kaga ƴaƴan waɗanda iyayensu suke raye a gidan zaka san akwai bambanci waɗannan yaran basu da iyaye su kuma abin da ba a so mai kula da maraya ya bari maraya ya riƙa tuno ubansa ba a so ba a so ka bar maraya ya riƙa tuno ubansa ko kuma ya riƙa jin wani takaici wato na ina ma da ubansa yana nan to wannan shine tozarta maraya shine Allah madaukakin sarki ke ce to in ka san ba zaka iya rike dukiyar ba baka da karfin zuciyar da zaka yi adalci ka kula da dukiyar to karka je kusa da ita ma karka je kusa da ita yawa ubangiji a bakara yace fa in anastu min rushidan in kun gane shiriya tattare da su farbahu ilayhim amwalahum ku dauki dukiyar su ku ba su yaya za ku gane shiriya tattare da su ba balaga ne kadai shiriya ba domin za ku gani yaro ya balaga amma kuma wawa ne ka kira shi ka ce masa zo Zaidu babanka ya tara dukiya ga ta tana ajiye gwanin kasuwa ne ya iya kasuwanci ya iya kaza yanzu kaga kai ma ka fara shiga hali na samartaka ya kamata ka fara yin kasuwan nan zan hada ka da wani zan baka jari ka kula kai masa da siyoyi kace kai ma ka je ka nemi arziki idan ka iya komai wannan dukiyar baban naku da nake ta kula muku dai zan dauka danka maka hannunka kai ma ka ci gaba da kula ka hanka sai ka je ka hada shi da wani suka fara kasuwa aka samu sati dai sati bi karshen wata ka kira shi ina labarin jarin da na baka na 200,000 sai ya ce kai kasuwan nan ai kudin nan sauran 250 ma to kar ka sake bashi yanzu babu shiriya tattale da shi dan shi yasa Allah ya ce fa in anastu minhum rushidan in kun fahimci shiriya tattale da su to yanzu baka fahimci shiriya tattale da shi ba sai ka ce to ai mun biya ka sai mu ji kunya ai ai wannan dukiyar yanzu dai ka je 250 babu kudi to sai ka sake bashi ka sake mai da shi makaranta kana jansa kusa kana hana kai ka duba abokanan yawansa ka katse shi in yana yawo daga yaran da zai sa shi irin wani albazaranci in an samu dan lokaci kuma sai ka sake jarraba shi har sai in ka fahimci shiriya tattare da shi to sai ka dauke shi ku tafi kotu gurin alƙali da shaidu a rubuta takarda yau rana ga wata kaza kai wane da ka karbi dukiyar marayu a rana kaza da watan kaza dan ka kula musu da ita yaran nan sun girma sun yi liski shekarun shiriya sun iya nema za su iya tattala dukiyar su saboda haka kana danka musu dukiyar su ka sa hannu alƙali ya sa hannu a dauki kofi aje a kotu ko ka tafi fada sarki ya sa hannu ka sa hannu a dauki kofi aje a fada to in ka mika musu wannan dukiyar to ko bayan ka mutu wani ba zai zo ya tsalle ya ce a dukiyar ubanku ai ta fi haka saboda ai ka je ka bayar a gaban shaidu balle ma a kulla wutar gaba tsakanin wa'annan marayun da ƴaƴanka da ka mutu ka bari ubangiji yana jan kunna mu dangane da marayu domin kowa bai sani ba Allah zai iya karbar ransa ya bar shi ma ƴaƴa kanana to duk abin da baka so a yi wa naka a bayan ranka to bai kamata ka yi wa ƴaƴan wani ba a bayan ransa ubangiji ya ce ku ba su dukiyar su kar ku je kusa da dukiyar marayu sai dai in za ku kyautata illa billati ya san sai dai in za ku je da mu'amala mai kyau hatta ya buluga a shudda har sai sun je karfin sai ku dauka ku basu sai wasiya ta 13 ne Allah ya ce wa aufu bil ahadi ku rika cika alƙawari wannan abin da ku rike na dukiyar malaya alƙawari ne in lokacin da ya kamata ku basu cika alƙawari doka ce ta 13 da Allah ya ce ayi shine ku cika alƙawari za a hatum in kun yi alƙawari tsakaninku da Allah ne ku cika ko tsakaninku da mutane ne ku cika domin innal ahada kana mas'ulan alƙawari abin tambaya ne Allah zai tambaye kowa dangane da alƙawarin da ya dauka sai doka ta 15 ta 14
wa hul kana idza kilitum wa zinu bil qisbas al mustaqim
zalika
khairun wa sanu tawila
doka ta 19 muke sha ma sha uku ban sha hudu dai ko 15 ko na'am doka ta 15 Allah ya ce wa auful kaila shi ka karanta ko doka ta 15 wa auful kaila ku cika ma'auni wannan kuma ana magana da masu awu da mudu ko awu da sikeli ko awu da abin da ake auna shi da ruwa kwalba ne ko galan ne ko jarka ne ko drone ne Allah ya ce a cika ma'auni wa auful kaila ku cika ma'auni shine a tumuhu ku cika shi idza kiltum in kuna au dan kaili shine na mudu wazani shine na sikeli na nauyi to akwai na ruwa ma duk abu inda al'adar sa aunawa ne ana sayin cikarsa ne to wajibi ka cika wajibi mutum ya cika abin nan akwai ba ake sai da shi ko a gwangwani ko a jarka ne ko a drone ne in dai na aunawa ne na ruwa to duk abin da yake an yanke a masa farashi to in ka zo sai da shi kuma dole ka cika haka kuma idan na gari ne na mudu ne shi ma dole ka cika ma'aunin ka cika mudun a lokacin da zaka auna haka kuma idan na nauyi ne na sikili ne buhu buhu ne shi ma dole ka cika ba za ka saka buhu a cikin ruwa ka dafa shi ya motse sannan ka dura masa abu ka dinke shi ka je ka tsaye da shi ba dole ne ka sai da shi da yadda aka yi shi a kamfani ba hana ka kara farashi a kayanka ba amma an hana ka ha inci a cikin kasuwancinka ka kawo buhunan ka cika ku kace kai in ba 10,000 ba kasuwa ana sayarwa 9,900 kace kai in ba 10,000 babu dole me so ya saya me so ya bari amma haramun ne kaje ka tauye buhun ka zo ka sai da shi ko da 7,000 ne wannan ha'inci ne shine Allah ya sauka da wailul mutaffifina Allah ya ce narkon azaba ya tabbata ga lil mutaffifina masu tauye wato ma'auni ma'aunin nan ko dai na nauyi na sikeli ko ma'auni irin na ruwa da ake zubawa ko ma'auni irin wato na kwano shine Allah ya ce alladhina ilattalu ala nasi yastawfuna wa'annan mutanen in sun je saya suna son cikakku san da suka je saya zaka bude buhu kai ma'auni ne in ka je saya sai ka zabi cikakken buhu wake ne ko dawa ne ko masara ne ko shinkafa ne sai ka zabi cikakke inda kwano za a auna maka sai ka zabi cikakken kwano shine wato alladhina izartalu ala nasi yastawfuna in za su auna a gurin mutane suna nema a cika musu wa iza kaluhum in za su aunarwa mutane awwazanuhum ko za su auna musu da wazane wazane Allah ce yuksiruna sai su tauye kai kana so a cika maka amma kai kun baka so kai in zaka sai ka cika mu wani Allah ya ce ma sai wannan halin ala yazanna an ulaika annahum mabusuna su masu irin wannan ba sa tsammani da wata rana da Allah zai tashe su ne ran alkiyama liyawmin azim rana mai girma rana da za su tsaya a gaban Allah ubangijin talikai to idan mutum ya tauye ma'auni da sallar sa ake cikawa in ta yi kyau in ba ta yi kyau ba a bar ma sallar sa a ji a duba azumin sa in ya yi kyau a cika da azumin sa idan azumin ma bai yi kyau ba a je a duba zakkar sa in ta yi kyau a cika da zakkar sa in ba ta yi kyau ba a je a duba sada zumuncin sa ko wani aiki na alkhairi kai in duk aka rasa aiki bai kyau a cikin aikin sa wanda za a diba a biya masa wannan bashin na cutar da yayi sai a debo zunuban wanda ya cuta sai a jibga musu dan Allah ya ce wannan kuma shine fallashashi da ya tambaye sabban sa yake cewa kun san waye fallashashi a cikin mu suka ce ayi rasulullahi fallashashi wanda bai shi da kwabo man yace a ai fallashashi shine mutumin da zai je lahira yayi sallah da yawa yayi azumi da yawa yayi zakka yayi haji yayi kaza ya tafi da lada turum da aka je kuma wajen awu sai aka samu ya zalunci wannan ya zubar da jinin wannan ya ci amanar wannan ya ha'inci wannan yayi kazafi a wannan ya tara zunubi na bayin Allah turum akan sa a dauki ladan a biya wannan a dauki ladan a biya wannan a dauki ladan a biya wannan duk ladan sai da aka biya masa bashi bashin sa kuma bai kare ba sai a debo laifuffukan wanda suke ban sa bashi sai a jibga masa a dauke shi kuma a kunduma a gidan wuta manzon Allah ya ce to wannan shine fallashashi saboda haka Allah ya ja hankalin mu a wajen awu cewa mu cika awu Allah ya ce wa awful kayla wal mizana wa awful kayla idza kiltum ku cika ma'auni in za ku yi awu wa zinu bil qistasil mustaqim ku yi wa mutane awu da ma'auni wanda yake wato madaidaicin ma'auni daidaitacce ku ba ce a zalunce ku ba amma kuma ku kar ku yi zalunci la tazlimuna wa la tuzlamu saboda haka in ka je ka yanke kayanka farashi kaza ne amma ka tabbata idan mutum ya dauki kudi ya baka ka bashi ka cika masa ma'auni ubangiji ya ce zalika khairu cika ma'aunin nan da kuma cika sikelin nan khairun wallahi shi yafi alkhairi gare ku ko masu yin au wa sanu tawilan kuma wato shine yafi wato kyakkyawar makoma shine ma'ala kyakkyawar makoma sai doka ta 16 na'am
wala taquma laysa laka bihi ilm illa sam'a wal basara wal wada kullu ulaika kananu masula
doka ta 16 ubangiji yace wala taquma laysa laka bihi ilm kada ka tsoma baki kai magana cikin abin da baka da ilimi kada kai magana wala taqafu ma laysa laka bihi ilm kar ka tsoma baki kai magana cikin abin da baka da ilimi domin duk abin da ka faɗa mala'iku suna rubutawa abin da baka da ilimi kuwa Allah ya ce ka rike harshen kar kai magana. Ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan adam zai furta kalma ma yalqala habalu, bai tsammanin wannan kalma tana da wani muhimmanci ba, amma a dalilin ta Allah madaukakin sarki zai daukaka darajarsa aljannar firdausi. Sannan yace haka na kuma dan adam zai furta kalma ma yalqala habalu, bai tsammanin wannan kalma tana da wani muhimmanci ba, a dalilin sa za a danna shi a wato karkashin kasa, yace za a danna shi karkashin rufin wuta rufi na bakwai. A dalilin kalma daya ta alkhairi, baka tsammanin ta kai inda ta kai ba, sai Allah ta'ala in ya karbe ta sai a dauka darajar ka har jannatul firdausi. A dalilin kalma daya ta sharri, baka tsammanin kalmar ta kai inda ta kai ba a wajen Allah, amma a dalilin sai a danna mutum wato cikin wuta rufi na bakwai. Saboda haka harce abin sa wa lazami ne. Sahabban manzon Allah da ya musu magana, sai wani daga cikin su ya ce, ya rasulullahi, yanzu a lahira za a kama mu da abin da muke magana. Manzon Allah ya ce masa, fakilat ka ummuka, kana da karancin fahimta. A wani fasaran, ina ma da mahaifiyarka bata haife ka ba. Ya ce yanzu shin ranar lahira akwai wanda ubangiji yake sa a kifa shi a wuta ne? Ai sai a dalilin abin da harshen sa ya girma, sai a dalilin abin da wato harshen sa ya jawo masa. Doka ta 16, Allah ya ce mu kiyaye harsunanmu wajen sake su su yi magana koyaya, babu lissafin abin da wato magana za ta haifar, babu tunanin abin da magana za ta haifar, domin duk lafazin da kai, Allah ya ce ma yalfizu min qaulin ila ladayhi raqibun atid, duk harafin da mutum ya fitar a bakinsa, to akwai mala'iku wanda suke rubutawa. Ina alkhairi ne, akwai mala'iku za su rubuta. Idan na sharri ne, mala'iku za su rubuta. Kai ka manta, Allah bai manta ba. Ranar da za a baka littafinka, a ce maka ikra kitabaka, karanta littafinka da kanka, kafa bi nafsikal yawma alayka hasiban, yau da kanka za ka yi wa kanka hisabi. To ga ranar da kafiri zai ce mali hadhal kitab, mamakin wannan littafi, la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa asa, da karamin laifi da babban laifi ma duk littafin bai bari ba sai da ya rubuta. Saboda haka harce yakan jawo mutum abin da zai iya zama masa dalilin shiga gidan aljanna, kamar yadda kuma harce zai iya jawo mutum dalilin da mutum zai shiga gidan wuta. Allah ya kiyaye. Ubangiji ya ce wato wala taqum alaysa laka bi ilmun, kar ka bibi maganan da baka da ilimi, abin da babu ruwanka kamari. Abin da babu ruwanka ka bai da shi bayanka, aka ce wai ka rike harshenka gidanka ya luwace ka, ka saki harshenka kuma gidanka ya maka karan. Wani lokacin a dalilin harshe mutum sai ya gudu ya bar gidansu, ya gudu ya bar garinsu ma, ya furta magana da bai isa ya zauna ba, dolansa ya gudu ya je wuya. Kuma da harshen zai iya furta maganan da za a sa wuka a yake wuyansa da harshe. Ubangiji ya ce inna sam'a, lalle kunni ko kuma ji, wal basara, ido ko kuma gani, wal fu'ada, zuciya ko kuma tunani, kullun, dukkan wa'annan, ula'ika kana anhu mas'ulan, sai an tambayi mutum akan su. Dama Allah yana gaya mana, yana cewa summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Sannan Ubangiji zai tambayi kowa 'anil na'im, game da ni'imar da Allah ya mutum, ni'imar hankali, ni'imar ji, ni'imar gani, wayannan duk za a tambayi mutum a ranar lahira ya kai da su da Allah ya baka. To saboda haka kaga kenan, ashe da Allah ya ce wala taqum ma laysa laka bihi ilmu, sai ya ce masa to da ji da gani da tunani, duk wannan Allah zai tambaye ka a lahira akan su. Saboda haka kenan dole ka karkata su, ka yi abin da ya dace da su, domin in an tambaye ka kuma ka same da wato za ka amsa. Sai doka ta 17, Allah ya ce mi
wala tan fi bil ardi maraha, inna kala anta karika larda wala anta buluga aljibala dula.
Ubangiji ya ce a doka ta 17, wala tamshi fil ardi maraha, kar ka tafiya bayan kasa kana taƙama, kana girman kai kana taƙama, wato kana kamar ba za ka taka kasa ba, shine zamarhin bil kibri wal kuyala, kana girman kai kana kuma takama. Allah ya ce innaka lan takarika al arda, duk takamar ka dai ba za ka iya fuda kasa ba a tafiyarka. Allah ya ce duk takamar ka ba za ka iya fuda kasa ba, wato har ka iso karshenta. Walan tablugal jibalu tulan, duk takamar ka da daga kanka kuma ba za ka iso dutsewa wajen tsawo ba. Saboda haka kai bawa ne, menene takamar? Da dugon mani aka halice ka, dugon mani da in ya taba jikinka za ka je ka wanke kana kyankyami, da shi aka halice ka kai dan adam. Sannan a cikinka kashi ne da majina, menene abin takamar? In ka mutu, ruɓewa za ka yi a cikin kabari, tsutsa ta ci jikinka da ƙasa, menene abin takamar? Saboda ka dan adam, lura da asalinsa, lura da makomarsa, babu wani abin takama tattare da shi. Ubangiji ya ce wala tamshi fil ardi marahan, kar ka tafiya, wato kana tafiya kana takama. Aka ce tafiya da sebi, da sebi, da nuna isa, da nuna jiare, Allah ya haramta wannan tafiya ce, wato irin ta ƴan wuta. Sannan kada ka yi tafiya irin ta jakuna, buzur buzur buzur, kana tafiya kana tare kura, kana ta gudu ko ina a ganka a birkice. Wannan babu nutsuwa, ita ma wannan Allah ya hana ita ma wannan tafiya ce ba ta mutanen kirki ba. Amma ka tafi tsakanin sauri da sebi, ka tafi a cikin nutsuwa, ka iya yin dan sauri inda yar bukata, amma ba sauri wanda kuma wato zai sa a rasa nutsuwa a cikinsa ba. Sannan za ka yi tafiya cikin nutsuwa, amma kuma ba sebi ba. Saboda haka duk sanda bawa zai tafiya a bayan kasa, ana so bawa ya nuna shi me wato kushu'i ne, shi mai tawaru ne, bai kaskantar da kai ne, domin ya san asalinsa kasar nan da yake takawa, daga nan aka halice shi, kuma ya san wannan kasar da yake taka ta da takalmi nan zai koma. Kuma Allah ya ce min haka lakanakum wa fiya ni idukum wa min halu kurijukum taratan ukra, daga ita muka halice ku cikin ta za ku koma, kuma wani lokaci a cikin ta za a fitar da ku. Saboda haka babu wani abin takama wato ga dan adam. Allah ya ce walan tablugal jibala tula, a wajen tsawo ba za ka kai wato dutse ba. Almana ana nufin annaka la tabluka hadhihi almablag, wato abin nan da aka ce kai dai idan wajen daga kanka ne ba za ka kai dutse ba, in wajen kin tafiya ne da sebi da menene ba za ka iya fuda kasa ba. To menene wato na takama? Kullu zalika, duk wa'annan abubuwa da muka ambata muku inji Ubangiji, kana sayyi'uhu inda rabbika makruha, mumuna
sayyi'atan inda rabbika makruha.
Na karanta to
kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha.
Ubangiji yace kullu zalika, wasiya 19 makaranta 17. To duk wa'annan wasiyoyi guda 17 ko kuma dokoki guda 7 da Allah guda 17 da Allah ya saba mana tun daga wakadarabuka Allah ta'budu illa iyyahu, har ya zuwa nan da Allah ya ce wala tamshi fil ardi marahan, dokoki guda 17 Allah ya ce kullu zalika, duk wa'annan dokokin kana sayyi'uhu, a wata kira'a kana sayyi'atan, wato miyagun laifuka ne. Allah ya ce miyagun laifuka ne, munanan halaye ne, munanan ɗabi'u ne, inda rabbika wajen Ubangiji kan makaruhan, kuma abin kyama ne. Allah yana kyamarsu, kuga kuma duk abin da Allah yake kyama, bawan yana son zauna da Allah lafiya ya nisance su. Mun gane ko? Shi yasa Allah ya ce makaruhan, Allah yana kyamarsu, Allah baya son su. Saboda haka baya son bawansa da yake so ya sa shi a rahama, wato kuma ya je yana aikatawa. Zalika
ذلك مما أوحينا إليك مما أوحي إليك ربك من الحكمة.
نعم.
ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلج في جهنم ملوما مدحورا.
Ubangiji yace zalika mimma auhayna ni yawa zalika mimma auha ilayka ya Muhammadu, wannan dokoki guda 17 suna daga cikin ababen da muka yi maka wahayin su, muka yi maka wahayin su, wato mimma auha ilayka rabbuka, suna daga cikin abin da Ubangijinka ya yi maka wahayi, minal hikima, daga cikin wa'azozi. Saboda haka wala taj'al ma'allahi ilahan akara, kada ka sanya abin bauta tare da Ubangiji. Fatulkiya fi jahannama, balle a jefa ka a wutar jahannama, maluman madahura, kana abin zargi, kana abin nisantarwa ga gaban rahmar Ubangiji. Falan wannan kalmar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai ubangijin da ya halicce shi ai babbar magana ne manzon Allah Allah ya riga kiyaye shi to amma Allah mu yake wa fada akan cewa mu guji shirka da Allah idan mutum ya shirka da Allah Allah ya ce zai jefa shi a cikin wutar jahannama maluma madahuran yana abin zargi sannan madahuran yana abin nesantarwa gaban rahmar ubangiji afasfakum
afasfakum rabbukum fil manina wattakhadha min al malaikati inatha
na'am
innakum ladawuruna qawlan azima
ubangiji yace afasfakum rabbukum bil banina yanzu shin ku kafiran makka da kuke jingina ubangiji yaya mata kuke cewa malaiku yayin Allah ne mata Allah ya ce afa asfakum rabbukum bil banina yanzu ku ubangijin ku ya zafa muku yaya maza ya baku sannan wattakala min al malaikati ina san kuma ku ce malaiku yayin Allah ne mata tunda ku ba ku san yaya matan ya za ku jingina wa Allah wato yaya mata kaga kenan ashe wajen wannan kasafin akwai zalunci tunda su ba sa san yaya mata sun zabi yaya maza su suke so in haifa musu maza za su bar su amma yaya mata za su kashe su sai Allah yake cewa to yanzu ku kwa zabawa kanku cin abin da ubangiji ya baku yaya mata sannan ku kuma ku ce Allah ya riki malaiku yayansa mata innakum lataqulu qawlan azima lalle kuna faɗa mummuniyar magana wadda take wato magana mai girma na'am
ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما زيدهم إلا نفورا
وبنجي يجي ولقد صرفنا في هذا القرآن حقيقة من بيّن الدوانا القرآن من بيّن المثال أشكين القرآن واتو ننركو ننئما دكومنا أذابا إلي إلي النبي كذا يزو Allah madaukakin sarki ya aiko shi mutanen sa sun kafirce Allah ya halakar da su annabi kaza ya zo ya sa mutanen sa raunana ana azabtar da su Allah ya tseratar da su so misali iri iri na alwa'd da alwa'id kowanne Allah ya saba mana shi a cikin alqur'anin nan Allah madaukakin sarki yake cewa an yi haka ne da zakaru saboda ayo mutane wa'azi a tunatar da mutane domin mutane su dauki wa'azi wa ma zidhum illa nufura amma babu abin da yake kara wa kafirai wato sai gudu guje ba su suke suna guje wato gaskiya
law kana ma hu alatun kama taquluna idan labda wa wilad al'arhi sabila
subhanahu
wa ta'ala amma quluna uluwan kabira
ubangiji yace wato ga ya musu law kana ma hu alihatun inda wato su suna da wasu gumaka suna da wasu iyayen giji tare da Allah wato kamata kuluna kamar da kuke fada cewa gumaka wato alloli ne abokan bauta ne wato wanda kuke bauta musu tare da Allah Allah ya ce to idan in dai haka ne lam tagaw idza ila zal arshi sabila ai kenan da yanzu wayannan gumakan sun yi wata hadaka wato su hada karfi su ya zai siyaki Allah in dai har akwai wani Allah kuma bayan Allah domin ai ba a sarakuna biyu a gari daya ka ce ni ma sarki ne wancan ma ce ni ma sarki ne to waye zai ba da doka a bi sanda wannan zai ce a zo wancan ma zai ce a je Allah ya bada misalin mutumin da yake da wato bayi wannan yana da bawansa wannan kuma bawa ne amma mallakar mutum biyu ne Allah madaukakin sarki ce ka hada su ka hada wannan bawan da shugaban sa shi ɗaya ne dan san da aka bashi umurni dai hankalin sa a kwance ne zai je biyayya in ɗebo ruwa ne zai ɗebo wanda ko ita ce ne zai je ka gona ne mutum ɗaya ne zai bashi umurni ka hada shi da wannan bawan da yake mallakar mutum biyu san da wannan zai ce ɗebo mu ruwa wannan ko zai ce je ka saro mu ita ce san da wannan zai ce je ka gona wannan ko zai ce je ka kwaba mun kasa ya zai saboda haka zai waye gari yana kimauce an bashi umurni biyu kuma duk wanda suka bashi umurni nan kowa na da iko a kansa kowa na da iko a kansa to yanzu nawa zai bi to haka Allah ya bada misali mu'minai da suka riki Allah kadai shi kadai umurninsa suke bi da kuma mushrikai da suka riki Allah kuma suka riki gumaka to saboda haka Allah yake cewa wato in dai har a ce akwai wani Allah kamar da su kafire suke fada idan labtagau ilazil arshi sabila da su wayanan allolin kasan sun yi hadaka wato sun nemi su yaki wato Allah subhanahu sarki ya tabbata ga Allah wannan ka karanta kina tanziha lahu sarkake wani wa ta'ala Allah ya girmama amma ya kuruna wato daukaka mai girma sama da abin da wato suke fada na daga shirka uluwan kabira daukaka wato suke wato mai girma na
alhamdulillah
zamu tsaya nan saboda lokaci